Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafi da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, bari mu je da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jirgin sama na musamman dauke da wasu 'yan kasar Afghanistan 200 da suka cancanci shirin bayar da visa ta musamman sun isa Amurka jiya Juma'a a wani bangaren aikin kwashe waɗanda suka ba da taimako ga gwamnatin Amurka. Shugaban Amurka Joe Biden a cikin wata sanarwa ya ce, "A yau mun cimma wani burin mu na musamman a yayin da muke ci gaba da cika alƙawarin mu ga dabban 'yan kasar Afghanistan da suke aiki kafada da kafada da sojojin Amurka da jami'an diplomasiya a cikin shekaru 20 da suka gabata Afghanistan." Ya ci gaba da cewa, "Ina son in jinjinawa duk Amurkawan da suke magana a madadin waɗannan hazukan 'yan Afghanistan, ciki har da alfahari na ga tsaffin sojoji waɗanda suka ci gaba da taimakawa 'yan Afghanistan ɗin da suka taɓa zama a fagen daga. Galibi sun yi aiki ne a matsayin masu fassara." Jami'an Fadar White House sun sanar da shirin Operation Allies Refugee a ranar 14 ga watan Yuli, inda suka ce zai ba da mafaka ga wasu 'yan Afghanistan da suka yi aikin fassara da sauran waɗanda suka taimaka a Amurka a lokacin yaƙi, tare da iyalansu waɗanda a yanzu haka ke tsoron ɗaukar fansa daga ƙungiyar Taliban. Cibiyar Daƙile Yaɗuwar Cututtuka ta Amurka CDC ta ce nau'in cutar coronavirus na Delta yana da saurin yaɗuwa kamar cutar ƙyanda, kuma za ta iya kama waɗanda suka yi rigakafi da ma waɗanda ba su yi ba. Wasu takardun cibiyar CDC da jaridar Washington Post ta fara samu ta yi kira ga ma'aikatanta da su yarda da lamarin ya sauya dangane da cutar coronavirus nau'in Delta. Cibiyar CDC ta ce nau'in Delta yana buƙatar sabuwar hanyar da za ta taimaka wajen fahimtar da jama'a su fahimci haɗarin da ke ɗauke da ita. Ta ƙara da cewa akwai shaida da ke nuna cewa nau'in Delta zai iya barazanar kwantarwa asibiti ko ma ya yi kisa. Hukumomi a ƙasar Tunisia sun ɗaure wani ɗan majalisar jam'iyyar adawa jiya Juma'a tare da tsare wasu mambobin ƙungiyar Ennahdha ta musulmai mai tasiri sakamakon matakin da shugaban ƙasar ya ɗauka na ƙwace wasu manyan iko, a cewar rahotanni daga Tunisia. An gabatar da mambobin ƙungiyar Ennahdha a gaban kotun bincike ta majistare. An zarge su da ƙoƙarin tayar da rikici a wajen ginin majalisar bayan sanarwar shugaba Kais Saied ranar Lahadi, a cewar jami'in jam'iyya mai mulki Riyad Chaidi. An yi wa mutanen huɗu tambayoyi, amma daga baya an sake su saboda rashin ingantacce shaidar ingiza tashin hankali, Chaidi ya faɗa a kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Amurka ta kwace wani jirgin ruwan dakon man fetur mallakar kasar Singapore jiya Juma'a, wanda aka yi amfani da shi wajen dakon man zuwa Koriya ta Arewa ba bisa ka'ida ba, in ji ma'aikatar shari'a. Wani alƙalin gwamnatin tarayya a New York ya ba da hukuncin kwacewa tare da mallaka Amurka jirgin, wanda a halin yanzu ke kasar Cambodia. Jirgin ruwan, wanda ke da ƙarfin ɗaukar nauyin tan 2,734, wani ɗan ƙasar Singapore Kwek Kisan ne ya saye shi, wanda kuma har yanzu ake nema, a cewar sanarwar ma'aikatar shari'an. Gwamnatin Biden ta sanya takunkumi kan rundunar 'yan sandan Cuba da wasu shugabanninta biyu bayan zanga-zanga baya-bayan nan a tsibirin kan gwamnatin kwaminisanci. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce a farkon wata ganawa jiya Juma'a tare da shugabannin 'yan Cuba mazauna Amurka cewa ƙarin takunkumi na zuwa, sai dai idan akwai wani babban sauyi a Cuba wanda ba na tsammani. Biden ya ce, "Mun ji kukan 'yanci daga tsibirin. Amurka na ɗaukan ƙwararren matakai don ƙarfafa lamarin mutanen Cuba." Shugaban ya kuma ce ya umarci ma'aikatan Baitul Mali da na jihohi da su kawo masa rahoto a cikin wata guda kan yadda za a bai wa Amurkawa damar aika kuɗaɗe ga 'yan Cuba ba tare da gwamnatin Cuba ta amfana da kuɗin ba. Daga ƙarshe jiya Juma'a, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kai hari a wani sansani mallakar da ke Herat a Afghanistan, da makamai masu linzami da karan harbe-harben bindiga aka kashe dan sandan Afghanistan tare da rawanta wasu jami'ai. A wata sanarwa da Majalisar Dinkin Duniya ta fitar ta ce, harin da aka kai kan mashigar wurin da ke nuna mallakan Majalisar Dinkin Duniya ne da ɗan ta'adda suka kai. Devra Leon, shugabar ofishin shirin baya taimako na Majalisar Dinkin Duniya Afghanistan, ta kira harin da abin takeici. Sanarwar Majalisar Dinkin Duniya daga babban sakatarinta ta sake nana da cewa an haramta irin waɗannan hare-hare kan ma'aikatanta da wuraren aiki a ƙarƙashin doka ƙasa da ƙasa, kuma hakan na iya zama laifukan yaƙi.
To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar, ga shirin A Bari Ya Huce, da fatan za a yi sauraro lafiya.
Sauraro barkanmu da asuba, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana ke cewa kike kawo da rabon wani.
Sarfilu, da fatan an tashi lafiya.
Baba, alhamdulillah. Ya kake an tashi lafiya, baba?
Wallahi lafiya kalau. Ya gwagwarmaya na zafi da ake fama da shi a America.
A to zafi kan muna nan muna sha, ai ba America ɗaya ba, baba, har Najeriya ma duk ko ina ma akwai zafin nan.
Ko ina akwai zafi, to amma ka san inda kake kafi jin yadda yanayi yake.
Eh, wannan gaskiya ne, wannan gaskiya ne. To Allah ka mana sauki.
Subhanallah. To Malam Sarfilu, kafin mu ci gaba, bari mu faro da wannan ta'aziyya da muka samu, wanda za mu mika zuwa ga iyalan gidan Dikko da kuma gidan Sharu Nuhu a Kumasi na rasuwar Hajiya Amamata, wato ƴarsu kenan, matan Amadu Musa, wanda aka fi sani da Amadu Lahiru. Allah ya mata cikawa a ranar Alhamis. To Allah ya ji kanta ya gafarta mata da sauran magabata baki daya. sai kuma sakonin tayar murna zuwa ga iyalan Malam Idris Azazi Ntonsu Kumasi na daurin auren ƴaƴansu Farida Idris da Muhammad Ibrahim na Adanta Accra da kuma wani daurin auren na Zainuddin Idris da amaryarsa Fatahiya. To Allah ba su zaman lafiya, Allah kara wato arziki da albarka.
To amin ya rabu bawa. To yanzu kuma zamu mika sakon tayar murna ne ga iyalan Abubakar Ramadan wato gidan Tofa da na Master Muhammad Mujumma Galadima na daurin auren ƴaƴansa Abubakar Alhassan da amaryarsa Laila Ibrahim Mujumma Muhammad wanda za daura gobe Lahadi a babban masallacin Juma'ar Kumasi da misalin karfe 11 na safe a kasar Ghana. Sai kuma wani sakon mai sauraron mu shi ma da ya aika Ahmad manaja daga Bauchi angon karfin Madaki yace mu mika masa sakon tayar murna game da daurin auren dan uwansa Umar Ladan Kura wanda ke fadar Bauchi da aka fi sani da suna Sarkin Tala da amaryarsa Hafsat Ibrahim wanda za daura auren a yau Asabar wato da karfe 11 na safe a babban masallacin Juma'a na Gwallaga dake garin Bauchi. To Allah ya sa ayi lafiya.
Amin summa amin. Allah yanzu kuma sai gaisuwar a bari ya huce. To amma kafin mu kawo gaisuwar a bari ya huce, bari mu mika wannan ta'aziyya zuwa ga dalikan ekuwa baki daya da kuma iyalan Trusty Reverend Dayin Waya wanda ya rasu a asibitin Jan Kwano a ranar Talata bayan doguwar jinya da ya yi. Za a kuma yi jana'izar shi a ranar 10 ga wata mai zuwa a garin su na Akwanga. To Allah ba dangi duka hakuri na wannan rashi, mu kuma Allah ya kyauta namu ƙarshen. To bari mu faro gaisuwa a bari ya huce zuwa ga baba a ta birnin Kumashi da Alhaji Ali Sharif da kuma Alhaji Audu Bawa Siniya, sai kuma ambasadan Usman miji Umar Galadiman Sarkin Zangon Kumasi da Ibrahim Muhammad miji Umar a nan Amurka, sai kuma baba Audu da Alhaji mai suna Yarima da Alhaji Ali Roya da Alhaji Mustafa Tru, sai kuma Malam Muhammad Nasihu malamin jami'a na New York a nan Amurka. Muna mika gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Alhaji Boni Ntonsu da Malam Idris Azazi Ntonsu da Alhaji Basiru Ntonsu, sai kuma Hajiya Sadiya Babagewa Ntonsu da kuma Hajiya Maryam Adanta Accra.
To baba, zan fara gaisuwa a bari ya huce ne ga iyayenmu wato mai martaba Sarkin Gumi Alhaji Ahmed Muhammad Sani da mai martaba Sarkin Ringin Alhaji Sayyidi Muhammad Ringin, da fatan Allah ya ba su lafiya da koshin lafiya. Sai kuma gaisuwa ta musamman ga AIG Umar Shehu Ambrisa mai retire da Ibrahim Garba kan Karofi da Alhaji Ahmad Adakawa shugaban kasuwar Singa,
ga kuma gaisuwa ga Mansur Mustafa da Okashit Mustafa mai gatari sai kuma Jamil Aliyu da Ali Abdu na Kurilla da yayin hadisu dawa sai kuma gaisuwar Abar Yahushi ga Bashir Dahir dan bacin Gumel
sako mai sauraren mu sani mai langilange ya wuri yace mu mika mai gaisuwar Abar Yahushi zuwa ga Musa na Tali Mahangi da Bashir dan Inna Kadisau da Lawal Isa Iskawa da injiniya Ismaila Zagga da Baffa Haruna Bajoga da Usman Shitu Mahuta sai kuma Usman dan Fulani mararraban ya wuri da Ado Salati Goma ga Annabi da matansa Jamila da kuma Fatimatu da Alhaji Abbas Baffa Chalegi da Isa Bakanikin Waya Saddam da duk masu gabatar da shirin Abar Yahushi Alheri Grace Abdu da Baba Yakub Makeri da Sarfilu da dukkan ma'aikatan sashen Hausa da Muryar Amurka
to muna ansawa ba to baba sai kuma wannan jerin da shige shan daya ya je ga Amina Shehu dake ungojin Blue a Kano sai kuma Bashir Kasim Muhammad da kuma Hajiya Mama da Ma Ummi Kasim da fatan duk suna lafiya gaisuwar Abar Yahushi ta je ga Ahmed Umar Gumel da Bashir Umar Gumel da aka fi sani da Baita sai kuma Alhaji Manir Uba da uwar gidansa Ruma Sa'u sai kuma gaisuwa ga katikan Gumel Alhaji Abdullahi Garba
Nigeria cikin wannan lokaci ka dan yi hutu na ɗan lokaci kaɗan
yayi gaskiya
ya wannan tafiyar ta kasance
a to tafi alhamdulillah baba ka san duk lokacin da ka je gida zaka ji dadi domin zaka ga ƴan uwa abokan arziki masoya da dai duk sauransu zaka ga mutane zaka ji dadi kai ziyara duk da yake dai ko a nan fili kukan ce duk kirkin ka ba zaka iya zagaye kasuwa da gaisuwa ba
ko kadan kuwa sai a yi kadan a bari
mun nayi ya sati mai sati uku ne ba amma dai alhamdulillah an yi kokari sosai an zagaya sosai
to madalla to a wannan ziyarar da ka kai a gida menene babban abin da ya fi dauke maka hankali
babban abin da ya fi dauke maka hankali shine halin da ɗan uwa da abokan arziki suke ciki wato ka san na so na shiga lokacin zafi duk nan ko ina ana zafin
haka
amma dai gaskiya yanayin yanda rayuwa ta sauya abubuwan sai addu'a Allah ubangiji ya kawo mana sauki ga kayayyaki da mutane suke amfani da shi yau da kullum duk sun tsefe baba da abin da ka sani sai ka ji kaga ya canza kudin sa ya canza to ya za a yi kuma gashi baba aikin yi mutane na kuka da rashin kuɗi to ya za a yi a ce mutane za su rayuwa a cikin irin wannan halin to yana ɗaya daga cikin abin da ya fi ɗaura min ɗauke min hankali kuma gaskiya muna addu'ar ya ubangiji ya Allah ya kawo sauki ga kowa da kowa ga kasar mu Najeriya baki ɗaya
Amin. Sai dai baka je ka zama irin bakon nan da ya ci abincin mai gida ba kenan.
A sosai kuwa.
To, wato, kasan an taɓa bako ne. Bako yanzu mai gida baya zuka, mai gidan yana cin abinci da yawa. kasuwa. Mai gida in zai ci abinci yana cin wurin kwasa goma ne.
Kwasa goma kana da makawan malmala goma kenan?
Malmala goma. Malmala goma na tu haka yake diba. To da yayi bako shi kuma yana jin nauyi wato sa zauna da bako bako ya ga yana dibar tu har malmala goma. Sai kawai da aka zuba sai aka kara biyu. To ka san malmala biyu ne mutum duka ya saba ci. Kila ci ma ya bari. Kike nan wannan mai gidan da aka sa sai aka sa 12. Wato sai ya tura bako ya ci ai an ajiye maka abinci wato bako ya ci naki biyu shi kuma yake samu naki sauran kuma ya kai to kaji a haka shi kuma bako da ya shiga yake iske marmala 12 ya dauka suna da labarin shi don shi ma kiba yake daga inda ya fito yana kiba sosai so ya dauka suna da labarin sa so ya san 12 shi aka zuba muwa
yayi kwance kwance
yawa yayi kwance kwance kantare duk 12 malmala 12 din nan
ikon Allah
ya wanke hannu a kwano yana fitowa yana ya samu dan kara yana tsakace mallaye yazo yana sai kawai mai gida ya tambaye shi yace ranka yake ka ka'idar yace kware kuwa yace da Allah zan samu wani chemist a kusa inda zan siya magani yace lafiya ke kwanan da ne ai bana iya cin abinci da sosai wallahi ciki na duk ya kulle bana iya cin abinci
to bai ci ma da yawa ba kenan
eh bai ci ma da yawa ba kenan sai kawai mai gida sai yace to ai bari za a samu yaro ya siyo ma sai mai gida ya leka gida da yaje iski ya cinye komai har ya wanke hannu a kwano mai gida yana fitowa sai yace rage dai kaga can ne akwai table ta amma dauki da karka idan ka siya da kemel din dan ka kara saka
wato dai ba zai iya rike shi ba ba abin da yake ne
wannan bako ai baya rukuwa
a no ba wannan bako ba zai rukuwa
kila kai ma kaje kai irin haka ne
a baban ni dai an zuwa mun kuma ban tuma la kuma ba amma dai inda naje aka ban tu alhamdulillah
to wa da
ka san ai daga cikin abin da na fi so saboda haka su kan har double fire ma an yi an ci ka san me double fire
she ka ga mun
wato dumami in ka same shi da safa ka cika koshi to masha Allah sai ka
wato double fire wato an nana shi so biyu kenan ya sha
wuta biyu yawa an da ba shi dar kuma mun ƙara ma wuta da safi
to madallah duka ina cikin abubuwa da mutane ke sha'awar zuwa gida saboda irin shi wannan double fire din
yawa irin abin da zaka saka a baki wanda ba lalle bane kana samu sa nan ba amma kana samu din ba ma ki akwai wani bambanci da yake da shi na can
madallah to Allah zaune da kasashen mu lafiya to ban ji kai magana batun wuta a can Najeriya wanda yake ka fito daga nan inda kana shan wuta awa 24 ba wani takkautawa sai ka je ka fada inda aka samu akasin haka ya kaji a lokacin da kai sa
to ka san baban aka ce zamu kwatanta ta Najeriya da nan inda muke ba za mu yi adalci ba ba ai masa ba ai adalci ba to abinda nake shine bisa ga tattaunawa da ne da mazauna can naji ya labarin wuta suke ai ana samun wuta to idan suka ce ana samu sun nuna jin dadin su da wannan to kai ma sai ka nuna jin dadin dalili ko shine ba za mu yi tsammanin cewa za su samu wuta wato kulliyomin a ce suna da wutar lantarki ba to amma da zarar sun ce ana samu ba laifi to alhamdulillah an gode wa Allah
to madallah wannan shine abinda galibi kasashen mu muke ta kokari a ce an farfado ana samun wuta akai akai saboda irin taimako da harkar wuta ke yi ma tattalin arzikin al'umma to tunda yake kaje kan dadin zama a Najeriya shin akwai wani abin da ka gani a wannan ziyarar da kake ganin yana buƙatar gyara
a to baba tabbas akwai abubuwa da yawa da suke buƙatar gyara amma abu guda ɗaya da yafi daukar hankali ya fi jan hankali na shine akwai lokacin da na sauka wato na bar nan Washington DC baba na dauki hanya zuwa Najeriya tun daga nan na je ta Dallas Airport na shiga jirgi na tafi babu komai duk wata wato duk wasu abubuwa da ake bi hanyoyi da ake bi na ka'ida na bi na wuce lafiya kallo na tafi
haka
daga nan muka tafi kasar Jamus Frankfurt
haka
amma muka tsaya muka dan huta na ƙara yin gaba sai Addis Ababa daga Addis Ababa ina murna ai an zo gida tun da an shigo Afirka.
Afirka haka yake.
Wannan gaskiya ne. To daga nan kuma za mu sauka a birnin Kano ne, wato filin saukar jirage na Malam Aminu Kano.
Haka.
To wani abu na farko da ya fara tunkara ta da muke ko ci karu bane shine ina sauka muka shiga.
Anan filin saukar jirage na Aminu Kano
din. A filin saukar jiragen sama farko abu ka san kana murna kaje gida
haka.
Auto zuciyanka na cike da farin ciki da murna cewar gashi
warai ko ka iso lafiya
gida ka isa lafiya masha Allah. To sai dai kuma ka san wanda ya saba zama a irin wannan kasashe ko ya san abubuwan da suke faruwa a duniya, wato muna shiga kasan duk da yake duk tsarin filayen saukan jirage akwai ma'aikata da suke zazzauna a guraren
haka
yawa. Da zaka je ka bi ka'ida ka je ka nuna musu kayan gwajin corona da sauran su ka wuce su duba kayanka baka da wani kayan lifi ka wuce.
To
amma dai da fata mun rai a wannan zuwan shine ma'aikatan hukumar custom da suke aiki a nan filin sauka da tashin jiragen sama
na
Aminu Kano. Gaskiya akwai alamu akwai bukatar gyara sosai da sosai.
To
domin bisa tattaunawa da yadda su kansu ma'aikatan filin jirgin na fan akwai matsala sosai, domin yanzu haka na samu labarin cewa mutane da yawa suna kauracewa sauka daga Kano ba dan komai ba saboda cin zarafi na jami'an tsaro. Ni ke nufin cin zarafi na jami'an tsaro, ka zo ka da kayanka babu wani abu da ka dauko ni laifi, amma sai a ringa daukan ka kuma ana tafiyar da kai kamar wani mai laifi. Wato ga jami'an tsaro na custom da NDLEA masu kula da fatoshi da miyagun
kwari. Fatoshi da miyagun kwari haka.
Da gaske to a babban abin haushin ni duk ba wannan ba yafi. Babban abin haushin shine ido da ido za ka ga cin hanci da rashawa.
Babu oyewa
baba. Idan kana son ka wuce ba tare da an wulakanta ma kai an bubbuga maka ba, to sai ka dauki na gore da suke kiran shi ka ba su. Wanda wannan na goren ba kyauta bace. Bisa billahi cin hanci da rashawa.
Allah sarki.
Na abu ban ji dadin sa ba, kuma na zauna na gani saboda ni ban bayar ba. Kuma na tsaya har ƙarshen wulakancin su sun yi.
Kace ka kai turanci canki nan.
A kwarai da gaske baba, dan ban na tsaya na kalle su na ga abubuwan da suke, kuma idan Allah ya kai mu, idan mai sauraron su biyo mu, za mu dauki wannan shirin a shirin ciki da gaskiya idan Allah ya kai mu.
Kaza akwai
nan ba da yawa ba.
Akwai wani jabu inda ya taba gaya min da muka ce haba mala wannan ai cin hanci da rashawa ne kake yi filifili, yace to ai cin hanci da rashawa an yi ta ne don a ci ta. Yace a'a to
ya ubangiji ya kare mu daga wannan
zama. Amin amin summa amin.
Sannu Muhammad sakwa chon chap chon.
Sarfilu mun dauko hira ba kuma gashi nan da alamar lokaci zai mana halinsa, ga malama Juli tana daga mana hannu a dan haka a madadin
Sarfilu Hashim Gumel
baba ya ku makeri ne ke sallama da ku an huta lafiya sai mu haɗu a wani shirin na gaba. Assalamu
alaikum.
Masu sauraro
sare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
Kauce ma sheki yayi mamman sakwato daji. Sallama Muhammad sakwata gabe. Ni na mamman sarkin